Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a Kojoshi. Muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Amina Buhari Auna, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi bikin tunawa da fitaccen mai fafutukar kwato haƙƙin bil'adaman nan a nan Amurka, wato Reverend Martin Luther King Jr. To kwa ina kwana dangane da ƴancin walwalar baƙaƙen fata da sauran al'ummomi marasa rinjaye a Amurka?
Kaga idan ka dibi wannan sai wasu su ce to ashe an yi taki gaba guda, aka yi taki goma baya. Wato one step forward, ten step backward kenan.
Za ku ji hujjarsa a cikin shirin. To a Najeriya kuwa, yayin da ake ci gaba da tunkarar zaɓe a wata mai zuwa, har yanzu ana ci gaba da muhawara kan kucewar da Atiku Abubakar ya yi daga wani zauren muhawara da kuma kin zuwa wajen muhawarar da shugaba Buhari ya yi.
Ina ganin abin da mai girma dan takarar shugaban ƙasa na PDP ya yi, ina ganin bai dace ba.
To Buhari ba zai zo ba, to menene ma'anar zaman Atiku a wurin? Babu ma'ana.
To yau kan wannan dambarwar siyasa muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon lamarin a bangaren ku? Lambar da za ku kira ita ce 2022025655. Kada manta, sai an saka alamar ƙari a farko wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ga yadda duniyar ta yi ne. Shugaban Amurka Donald Trump yau din nan Litini ya kira dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke aiki ba tare da albashi ba, shahararrun 'yan kishin ƙasa. To amma har yanzu babu alamar kawo ƙarshen rufe rubu'in ma'aikatan, wanda yau ya shiga rana ta 31. Trump ya sake kiraye-kirayen da yake yi na a samar da katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Yana mai cewa a kafar Twitter, dole ne mu yi aiki tare. Bayan shafe shekaru gwammai ana wufinta kan iyakarmu, saboda a ƙarshe dai mu magance matsalolin jin kai da miyagun laifuka da kuma safarar muggan ƙwayoyi da ake yi. Za mu yi gagarumar nasara. Ma'aikatan gwamnatin tarayyan kimani 800,000 ne a rufe. Ta yadda fiye da rabin su. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci wurin tunawa da bakar fata dan gwagwarmaya Martin Luther King Jr. da ke Washington DC don girmama jagoran rajin kare haƙƙin ɗan adam, wanda yau ake hutun tunawa da shi a ƙasar baki ɗaya. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya raka Trump yayin da ya je ajiye fure gaban mutumin Martin Luther King Jr. Trump ya gaya wa manema labarai cewa wannan babbar rana ce. Bai amsa tambaya ba kan rufe ma'aikatan gwamnati. A yau Litinin, Sanata Kamala Harris, wacce ke wa'adinta na farko a Majalisar Dattawan Amurka, ta bayyana aniyarta na neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da ita, 'yar takarar shugaban ƙasa a shekara 2020, don ta kalubalanci shugaba Donald Trump, inda yanzu ta shiga jerin 'yan jam'iyyar Democrat masu neman su kawo ƙarshen shugabancin Trump bayan ya kammala wa'adinsa na farko a fadar White House. Harris, wacce iyayenta suka yi ƙaura daga Jamaica da India, ta bayyana kanta a matsayin mai yakin nema wa mutane haƙƙinsu da kuma daidaito a lokacin da take bayyana takararta a wajen kamfen ɗin faifan bidiyo a cikin shirin safe na gidan talabijin na ABC. Bayyana takaranta yau Litinin ya kasance daidai da ranar hutu ta Martin Luther King Jr. wadda ake tunawa da shugaban ƴan gwagwarmaya masu kwato ƴanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hukumance ta kowace fuska, Felix Tshisekedi ya ce zaben shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kotu mafi iko a kasar ta tabbatar da nasararsa a ƙarshen wannan satin. Ta yi watsi da ikirarin mai ƙalubalantarsa Martin Fayulu. Hatta kungiyar tarayyar Afrika wadda a makon jiya ta baiwa masu lura da al'amuran mamaki ta wajen bayyana shakkun ingancin zaben saboda rashin tsarin da rudani a yanzu ta sassauto daga matsayinta kuma ta ma dage tafiyar da za a yi zuwa Kinshasa. Fayulu, wanda wata majami'ar Katolika mai tasiri ta goyi bayan ikirarinsa na yin nasara, ya yi kira ga magoya bayansa su yi zanga-zanga, to amma ana ganin ba zai samu goyon bayan sauran ƙasashen Afrika ba.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga nan Amurka, inda yau ne aka yi bikin tunawa da fitaccen mai fafutukar kwato haƙƙin bil'adaman nan na Amurka, wato marigayi Reverend Martin Luther King Jr., wacce rana ce da hukumomin Amurka sukan ba da hutu a lokacin ƙasar. Wani jawabi da Martin Luther King ya yi a shekarar 1963 ya karɓi matuƙa a Amurka da ma sauran sassan duniya. Jawabin da aka mai takin da I have a dream a turance, wato nayi wani mafarki. Jawabin da ya nuna cewa wata rana za a samu ƴancin walwala ba tare da an nuna warin launin fata ba a Amurka. To kwa ina aka kwana dangane da wato ƴancin walwalar baƙaƙen fata da sauran al'ummomi marasa rinjaye a yau a Amurka? Tambaya kenan da yawa Dr. Nasir Danmowa, malamin jami'a a jihar Florida da kenan Amurka.
To, wanka tambata wani muhimmanci don saboda ya danganta ga wanda ka yi magana da shi da kuma abin da ka diba ga abubuwan da ya yi. Asali ma dai in ce ma shi wannan jawabin da ya yi duk da yake ya shi a shekara ta 1963 ba a wallafa shi ba sai bayan shekara 15, wato inda Washington Post, jaridar Washington Post ta wallafa shi a shekara ta 1983. Shi ne farkon wallafa wannan jawabi. To mutane da yawa sai su ce to an samu cigaba tun da yake an rage tursa sama baƙaƙe ko kuma masu wato waɗanda ba su da yawa a cikin ƙasar baƙaƙe da kuma sauran mutane. To masu fashin baƙin jawabi, masana kenan akan fashin baƙin jawabi da mutane kan yi ga jama'a, nuna cewa wannan jawabin da ya yi shi ne wanda ya ko wani jawabi a yana kan gaba akan jawaban da mutane kan yi ga al'umma. Haka na biyu kuma ban mantawa lokacin da ina Najeriya, lokacin da Obama ya ci zaɓe da farkon nan, an kawo wanga bayani na wanga jawabin da ya yi, aka ce to ga mafarkin da Martin Luther King ya yi ya zama gaskiya. Magana da jawabin da ya cewa gashi ya zama gaskiya, to kaga wannan ana iya cewa an samu cigaba har tun da mutane da yawa lokacin nan na ganin cewa Amerika ta kai fagen da har suna yarda su zaɓi wani wanda ba fari ba ya zama shugaban ƙasar. To in ka dubi wannan fanni ka ke nan an samu cigaba. To amma daga baya zaɓen da aka yi ma wannan sabon shugaban ƙasa, to Donald Trump, shi kuma ya samu mutane na ganin cewa saboda aka san waɗanda suka yi, wasu daga cikin waɗanda suka yi goyi bayan shi waɗannan ne na masu ɗan white supremacist,
masu fafutukar ganin cewa NPP ta fararen fata kenan.
Na'am, akan kuwa. To kaga idan ka dubi wannan sai wasu su ce to ashe an yi taki gaba guda aka yi taki goma baya, wato one step forward, ten step backwards kenan. Aka yi abu bai yi abin nan ba. to idan aka dibi kuma bayan zaben shi ne bayan ya har rantsar da shi wannan taron da aka yi su masu wannan fafutuka sun hito sun nuna kansu ƙoroɓaro a inda da inda aka fito masu yin wannan ra'ayin ma ɓoye kansu suke ana ganin su kan sa wasu abuwa su rai haska su ko in sun yi wasu videos haka ko wani abu ko wani taro sun rai haska su amma sun yi zuba yi ne har taron da aka yi Charlotte Field inda aka kashe wannan Heather Howard din nan da ta rasa ranta lokacin taron. Idan aka dibi wannan sai a ce to an samu cigaba amma kuma abin cigaban sai zama cigaban mai gina gidi an dawo baya.
Dr. Nasir Damuwa kenan malamin jami'a a jihar Florida da ke nan Amurka. To a Najeriya kuwa yayin da ake ci gaba da tunkarar zaɓe a wata mai zuwa har yanzu ana ci gaba da muhawara kan ficewa da ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP wato Atiku Abubakar yayi daga wani zauren muhawara da kuma kin zuwa wajen muhawarar da shugaba Buhari yayi. Shi dai Atiku ya fice ne bisa hujjar cewa shugaba Muhammadu Buhari bai bayyana a wajen muhawarar ba. Dangane da haka wakilinmu Alphonsus Okorugbe da ke birnin Oweri ya tattaro mana ra'ayin waɗannan mutanen.
Atiku Abubakar dama ce ya samu amma kuma bai amfani da damar da ya samu ba saboda kamata a ce ya bayyana wa 'yan Najeriya abinda zai yi da ya bambanta da abinda shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi. Shi muhawara ba shi za ta yi wa amfani ba wanda yake takara da shi muhawara za ta fi wa amfani.
Mu magoya bayansa mun goyi bayan haka. Dalili kuwa shi ne wannan debate da za a yi akwai tambayoyi da ya kamata shi Atiku Abubakar dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP ke yi ma gwamnatin da take ci yanzu wanda wannan gwamnati ita ne kadai take da hurumin da za ta iya bada amsa akan wannan tambayoyin. To kai da kake kan mulki ka ki zuwa wuri shi da shi yake so shi ma ya tsaya takarar nan a wata jam'iyya dan ya karbi mulkin nan a hannunka waye zai je ma wannan tambayan ya bashi wannan amsa kaga babu.
A ra'ayina gaskiyar magana ina ganin abin da mai girma dan takarar shugaban kasa na PDP yayi ina ganin bai dace ba tunda har Allah ya sa ya isa bakin daga da bai isa ba to wannan sai a ce daban amma magana da ya fada cewa saboda Buhari bai je ba to gaskiyar magana akwai kuskure babban kuskuren ko shine ya kamata ya gane cewa da ya karrama ya girmama waɗannan waɗanda suke wajen ko mutane za su kalle shi a matsayin mutum mai saukin kai.
To wannan magana na fice wanda Alhaji Atiku Abubakar yayi kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP abu ne wanda yake yana bisa kan layi ma'ana bai sauka daga kan layi ba wannan muhawara kowa ya san cewa an je wannan muhawara ne da zunubi da burin san ganin ga Atiku ga Buhari kowa ya fada wa 'yan Najeriya abin da ke ransa su ma su tambayi juna kuma alhamdulillah sai kasance shi Atiku nan ya taba rike mukamin na taimakin shugaban kasa to a matsayin shi na wanda ya san me ke kasa game da harkar mulki to yana da tambayoyi da yake so yi wa Buhari a halin yanzu wanda shi kuma Buhari shike bisa kan tajriba ma'ana shike experience wannan shugabanci na mulki to kaga abu ne wanda yake ya dace to sai aka ce kuma Buhari ba zai zo wannan zama na muhawara ba to Buhari ba zai zo ba to menene ma'anar zaman Atiku a wurin babu ma'ana.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da muhawarar da shugaba Muhammadu Buhari bai samu halatta ba lamarin da ya sa Atiku Abubakar ya fice shi ma daga zauren muhawarar. To kawai wannan mutum yake so ku kira ku bayyana ra'ayinku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu
domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To karfe 4 na yamma saura kwata a nan Washington DC, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Katsina. Wane ne aka lai?
Wani Sani Ibrahim ɗan jiya.
To muna jin kamalan Sani Ibrahim.
To alhamdulillah, mu akan wannan abin nan ɗin muna ganin cewa abin da ya dace ne shi shugaba Muhammadu Buhari, saboda mu mun amince da shi a matsayinsa na shugaba akan abubuwan da yake tafiyar da shi a ƙasa.
Muna magana ne kan batun rashin zuwar shi Buhari wajen muhawara da aka shirya a makon da ya karshe, makon da ya gabata, lamarin da ya sa shi ma a ciku da ya zo ya ga bayanan ya fice daga zauren muhawara. Shi muke so mu ji ra'ayin ku akai.
To alhamdulillah, muna fatan mu ba kan muhawara kaɗai ya kamata ya zama mu abin nan ba, shugabanci na shugaba Muhammadu Buhari mu amince da shugabancin da yake, kuma muna fatan Ubangiji ko ba wannan muhawara ko da ita ko ba ta, mu amince da shugabancinsa, kuma muna goyon bayan shi, ya kuma ci gaba da goyon bayan shi. Alhamdulillah, Allah ya ci magana
ana. To mun gode Mallam Sani Ibrahim da Katsina. Za mu je Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin wa alaikum salam warahmatullah.
Mahabbin Lalo, barka da yammaci.
Alhaji Musa, barka da dare.
Yawwa, barka ka dai, me maka fata alkhairi?
Yawwa, ni ma haka.
To alhamdulillah, ni abin da nake dubawa dangane da magana, wannan magana jibet din, kun abin zai ma zama da matsala. Aga shi magana da shugaban kasa wancan kare shi kanshi dan takar shugaban kasa PDP, ai kin zuwan da yayi shi ba Buhari kaga da bai je ba, to kaga shi a ciku ai ya kamata ya tunda akwai ɗan takara da yawa wanda suke ba sai lalle Buhari yana gurin ba, tunda shi shugaban kasa ne ba babaki yana can wani uzuri. To ina ganin bai abin ba da kamata ya kawo ita kanta bayani ba ne, ko kuma a kawo wani hayaniya ko kuma wani surutu ba. Kamata ya ba shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari uzuri, kuma idan an akwai yiwuwa za a iya sa ranar da za a zauna wanda magana tafiya ne, amma wanda ba dibet shugaban kasa Muhammadu Buhari ba zai shiga, kuma ba zai goyon baya ba. Kamata ya ba ya zama, domin mu muna ganin aiki a kasa, Allah zai kara mai lafiya. Babu Lalo Attachi, lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa. Za mu tsallaka zuwa jihar Filato. Wane ne kan layi?
Sunana Honorable Abbas Ahmad Kwande.
To muna jin ka Honorable.
To wannan magana na Atiku da ya fita daga cikin ɗakin taro gaskiya bai yi ba. Lokaci ne na kowa zai kasa hajjarsa, tunda ba Buhari da sai kasa na su yi hajjan, ya faɗi wa 'yan Najeriya damuwan shi, ya faɗa musu abin da yake so yi da Najeriya.
Amma Honorable, shi abin da yake cewa shi ne ƙorafe-ƙorafen da ya tattauro da su ya zo zauren akan Buhari, ki su su tattauna akai, amma kuma Buhari baya nan.
Wato ai akwai farar da kifaya, ai akwai kuma farar da ainihi. Wannan farar da kifaya ne zai iya nashi, don yana nima wa kansa na jama'a, ba yana nima wa Buhari ba ne. Idan shi ya je ya kasa ajiyar shi, don Buhari bai je ya magana wurin ba, ai ya rike nashi shi kuma.
Kamar da lamuna.
Saboda haka.
To mallam, mun gode Honorable Abbas Ahmad daga Jihar Filato. Za mu je makwabciyar Jihar Filato, wato Bauchi. Wane ne akan layi? Kaman layin na Baucin ya katse. To lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Muna kuma so ne mu ji ra'ayinku dangane da muhawarar da ake ta yi. To mun samu kira daga jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
To muna jin kala jami.
To abin da ke faruwa shi ne kan wannan abu da wani take akan maganan rashin shugaban Buhari. Ina ganin in za mu shugaban Buhari a dauki ya kamata a fahimci shugaban kasa ne shi, kuma shi ne wanda kullum ya rage mu ne ya kamata ya yi. Kuma a tikon nan ba wai Buhari yake ba ne majama, kai yake ne majama, ya kamata shi zai bayar da damuwar shi wa jama'a su gane me yake suke faɗa kai ba Buhari ke yin hikimar kai a cikin ba kuma sai san cewa shi shugaba ne yana neman shugabanci ya kafa nan baki daya ba Buhari sai su kwato ta mun nan tsara ta ce lawan
to muna godiya Alhaji Ahmed duk da ma dai layin kan yana ta rawa ban ji abin da kace da kyau ba zamu ji Jalungo to layin Jalungon ma ya tsinke lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 ga kira mun samu daga jihar Kano wane ne ka layi hello na Kano kana tare da mu to shi ma layin shi kamar ya goce kar dai abanta sai an ƙara wato plus sai a sa daya a jihar lambar
gaskiya ban gane ba ke ku ba
yawo to wane wake magana
su ko ba shi da ladi domin ku tunda Buhari bai je ba ina ci ku bai je ba shi ma ba za a ga laifin sa gaskiya amma fa ni ba na ra'ayin kowa da shi za ba da ra'ayi daga dan kaka CEO mai dogaro da kadima kugar kana wa karamu kuma yezara jihar Kano a Najeriya na gode
to mun gode mu makwari duk da ma bamu ji farkon jawabin ka ba za mu ji jihar Zaria wato garin Zaria mu ji wane ne akan layi
Hello, Abdulrazak Bawami daga Gangare.
To muna jin Kamal Abdulrazak.
Ni a gani na wannan zuwa muhawara ta shugaba Baba Buhari da bai zo ba. Daidai ne.
Me yasa?
Domin wannan muhawara ba ita ke gaba mu ba. Aikin da yake shi ne gaba mu kuma mun gamsu da aikin shi. Ci ku kawai labari zai bada.
A to amma ai shi Buhari an aika mai da takardar gayyata kamata ya kuma ce ya bayyana yanzu an yi muhawarar da sauran 'yan takarar da za su yi nemi kujerarsa
to ai ya ba da uzuri saboda hidimomin da ke kansa
to kana ga shi a cikin da ya fice hakan bai dace ba kenan
gaskiya bai dace ba da ya tsaya ya ba da irin bayanin da yake so ya yi watakila a fahimci me yake nufi
tumar Allah mun gode Abdulrazak daga garin Zaria a jihar Kaduna bari mu je makauciyar Kaduna wato Katsina wane ne kan layi
Alhaji Zoro ne daga Katsina
to muna jin ka Alhaji Zoro
gaskiya a tiku bai kamata ya fice ba daga cikin wannan taro kamata ya tsaya ya nemi makanshi mutane tunda dai ba Buhari ke nawa mutane ba kanshi ke nawa mutane
wasu za su ce in yi
ko da shi kowa ba shi idan ya yi zai samu karin mutane zai samu kuma farin jini idan da duk yake so hudu na jama'a sai ya hudu kuma sai a sauya na ko da haka nan kwarai kuwa a tashi lafiya
to mun gode Alhaji Zoro daga jihar Katsina za mu sake komawa Kaduna wane ne a kan layi
Mamun Lalo barka da lafiya
yau barka da dare Malam Mutala
alhamdulillah Sunana Mursala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin kamar Mutala.
To kaga Mamun Lalo shi mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa to ai shi yake ne wa mutane misali. Yanzu misali ni ne da kamfani na ko gidan rediyon ku nan da wata gidan rediyo dan ku sai kuka ki tallata dan ko wancan sai ki tallatawa. Sai kawai kai ma kace dan wancan bai tallata ba ni ma bazan tallata ba ko sai ba zai samu jama'a ko ba za su kama da farsa ba. Ai in ka duba a 2011 ai an yi haka wanda Gullo ya je ba bai je ba Buhari ya je. To wannan kuma bai hana shi ya ci mulki shi Buhari ba. Kawai dai ya kamata shi a ci ko dinga dauka fa shi ba shugaban kasa bane mai neman shugaban kasa ne kuma kaga ma ya je ma shugaban kasa kwadake yace zai iya yiwa ba zai dinga zuwa yawon kafe ba saboda ba zai yadda aikin gwamnati ba
to wallahi mun gode Malam Mutala akan ka muka kawo karshen daukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kan muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni
labaran wasanni
jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai fara daga Najeriya inda kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar wato Super Falcons suka yi abin da ba su taba yi ba a tarihi wato suka ci wata kasa ta Turai da wannan karo Romania ce suka tirka ci 4 da babu ci 4 da 1 kai a wasan da ake na kasashe 4 a kasar China wanda kuma sun samu wannan nasara ne a ranar Lahadin jiya a wasan da suka yi a garin Wuhan wannan shine karo na farko a cikin shekaru 20 da ita kungiyar kwallon kafa ta Super Falcons wacce sau tara tana zama zakarar kungiyar kwallon kafa ta mata ta Afirka take samun nasara akan wata kasa ta Turai su da kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta mata tana kokarin shiryawa ne domin samun shiga gasar cin kofin duniya na mata na wannan shekara da za a yi a kasar Faransa a watan Yuni na wannan shekara da muke cikin Allah ya yarda yayin da wannan take faruwa su kuma kungiyar kwallon kafa yan kasa da shekaru 20 na Najeriya to Flying Eagles mun samu tabbaci daga Aliyu Ibrahim Lawal wanda shine jami'in ko kuma kantoman gudanar da kungiyar din wanda ya tabbatar da cewa kocin su wato Paul Aigbogbon ya bada sunayen yan wasa 21 ga hukumar kwallon kafar Najeriya a cewa su ne su za su yi wa Najeriya wasa a gasar da za a yi a kasar Niger na cin kofin yan kasa ga shekaru 20 na Afirka na wannan shekara da za a yi a can jihohin Niger a cikin wata mai fita na Fabrairu Najeriya dai tana fuskantar ita mai masauki Niger ne da Afirka ta kudu da kuma Burundi a cikin wannan wasan da kasashe takwas za su shiga a ciki kuma dukkan kasashe hudu da za su zo na biyu a gasar kusa da nan karshe da za a yi an tabbatar musu da cewa za su je gasar cin kofin duniya na yan kasa da shekaru 20 na duniya wanda za a yi a Poland daga ran 23 zuwa wato na watan Mayu zuwa 15 ga watan Yuni wannan shekara ta wani bangare kuma kungiyar da ke wakiltar Najeriya wato Enugu Rangers a gasar cin kofin Confederation Cup na Africa za ta fuskanci wahala sosai a kokarin take na shiga wasan quarter final bayan da tutai kunnan doki da kungiyoyi biyu na kasar Tunisia Etoile du Sahel da kuma CS Sfaxien a wasan da suka yi wanda kuma har ila yake da Salitas FC Burkina a murkuli na biyu wato grubi da wannan gasa din a jadawalin da aka fayyace a bunan alƙahila na kasar Masar a yau Enugu Rangers zai an ce za ta yi wasan ta na farko da Salitas a wata mai fita kafin ta zo ta fuskanci su wannan kungiyoyi biyu na Tunisia wato Etoile du Sahel da CS Sfaxien wanda dukkan su sau hudu kowace su na ci wannan kofi na Confederation sai kuma Abuja inda wata kotun majalisar ta ba da umarnin cewa a janye order da aka bayar na akan wasu manyan kusoshin hukumar kwallon kafa guda biyar na Najeriya a cewar completesports.com wannan mutanen da da aka ce a kama sun hada da shi kanshi shugaban hukumar kwallon Najeriya din Ahmadu Finik da mataimakansa guda biyu Shehu Akinwumi da Shehu Duko tare da Ahmed Yusuf da kuma babban sakataren hukumar Dr. Sanusi Muhammad sanarwar da lauyoyin hukumar kwallon suka bada ta nuna cewa kotun ta bada umarni a ci gaba da barin abubuwa da suke yayin da za a ci gaba da bincike jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga sashen Hausa murya Amurka mun bar ku lafiya
yanzu kuma sai labarai a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Litinin ya kira dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke aiki ba tare da albashi ba shahararrun ƴan kishin ƙasa to amma har yanzu babu alamar kawo ƙarshen rufe rubu'in ma'aikatan wanda yau ya shiga rana ta 31 a halin da ake ciki kuma Shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci wurin tunawa da bakar fatan dan gwagwarmaya Martin Luther King Jr. da ke Washington DC don girmama jagoran rajin kare haƙƙin dan Adam wanda yau ake hutun tunawa da shi a ƙasar baki daya. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya raka Trump yayin da ya je aje fure gaban mutumin Martin Luther King. A yau dinnan Litinin, Senator Kamala Harris wacce take wa'adinta na farko a majalisar dattawan Amurka ta bayyana aniyarta na neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da ita yar takarar shugaban ƙasa a shekara 2020 don ta kalubalanci shugaban Amurka Donald Trump inda yanzu ta shiga jerin 'yan jam'iyyar Democrat masu neman su kawo ƙarshen shugabancin Trump.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin ita Amina Buhari Auna da taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Discretion ta hada mana shirin baki ɗayan sa sai injiniyan mu David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC